wassalatu wassalamu ala man talaka alqur'ana min ladun hakimin alim nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin fasubhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan safiya ta lahadi yau muna 12 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau daya ga watan uku miladiya 2026 ci gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyetti dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe Fadar Zahra Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garurukan mu a arewacin Najeriya gaba daya da ma ƙasa gaba daya jiya mun tsaya ne a ƙarshen ayata 6 cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahana yau za mu tashi a farkon aya ta 6 insha Allah babu tambaya a hannu sai masu addu'o'i da suka yi ta rubutowa wanda za mu yi addu'a a ƙarshen karatu insha Allah kai sai za mu shi karatu billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير
Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ta magana tun da muka shiga wannan sura dangane da haramcin nuna kauna da soyayya ga waɗanda yake makiyan Allah ne makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sanan makiyin duk wani mai imani ne Allah ce bai halatta ku kaunace su ya buga misali da annabi Ibrahim alaihi salam yanda ya bara'a da ƴan uwan shi hatta da mahaifin shi akan abin da yake ya shafi aqida ya shafi tauhidi ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah ba ya ba mu labari to sai kasance sahabbai duk umarnin da Allah ya musu ko umarnin da annabi ya musu alaihi salatu wassalam ba sa daukar shi da wasa suna yi da gaske iyakar iyawansu Allah sai ya ba su labari yake cewa tunda a lokacin da dama daga cikin sahabbai zaka samu wani mahaifin shi ba musulmi bane ba wani mahaifin shi ba musulma bace ba wani iyayen ma duka biyu ba musulmai bane wani yana da kawunai da bafanu duk suna cikin kafirci a Makka wani yana da ƴan uwa kanne ko yayye duka suna cikin kafirci kuma suna adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma an za a sanya dokoki na haramcin nuna kauna da soyayya tsakanin su sahabbai da mu da muke koyi da su da waɗanda yake suna adawa da Allah da manzo Allah sai ya ce da su asallahu an yaj'ala bainakum da sannu Allah zai sanya tsakaninku wa bainal ladzina adaitu minhum da kuma waɗannan da kuke adawa da su daga cikin mushrikai mawadda Allah zai sanya kauna da soyayya tsakanin ku da juna ta hanyar za su yi imani za su musulunta za ku koma kuna son juna wannan kuma ya faru a kissoshi daban-daban ɗaya daga cikin sahabbai Khalid ibn al-Walid Allah kara masa yadda mahaifin shi Walid ibn al-Mughira yana cikin manya-manyan shugabannin Makka waɗanda suke tsananin adaba da annabi sallallahu alaihi wasallama Khalid yana cikin matasan Makka da suka yaki annabi iyakan karfin su saboda Allah ya bashi dabarun yaki ya bashi jarumta ana ji da shi an yaki yaki da shi musamman a yakin Uhud yayi wa musulmai barnan da kusan sai da kowa hankalin shi ya tashi to sai annabi ba da labari cewa da shi da ire-iren shi a ciki akwai irin su Ikrima dan gidan Abu Jahali annabi ya ce duk inda aka gansu a kawo mini su ko a mace ko a rai bi ma'ana ko suna da rai ko sun mutu a kawo mini su nan wurin ko a kawo mini su a rai suna daure ko a kawo mini gawon su an kashe su saboda inda annabi ya fushi inda annabi rai shi ya baci da suka samu labari annabi ya bada wannan umarnin sun san kuma yanda sahabbai ke daukar umarnin annabi idan sama za ta hade da kasa sai sun yi abin da ya sa su sai duk kowa ya mutu daga nan suka kace to fa zaman lafiyar su shine kawai su musulunta ɗaya daga cikin su yayi ta shiga cikin duwatsu da kwazazzobo yana buya ya san farauniyar hanya har ya shigo Madina babu wanda ya sani ya zo Madina haka ya sadado har ya zo gaban annabi alaihi salatu wassalam kaga ya sha kenan da yazo wurin annabi alaihi salatu wassalam kawai sai karbi musulunci yayi kalmar shahada to sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yake cewa wallahi na tsane ka fi da kowa a duniya amma a yanzu kuma kana cikin wadanda nake kauna a duniya kaga a tashi gaban ta koma me ta koma soyayya soyayya na Allah da annabi kenan soyayya ta addini dama tace soyayya mafi kolulwa da Allah kuma yake bukata to shine ma'anan da sannu Allah zai sanya kauna tsakanin ku da juna Allah zai sanya kauna tsakanin ku da waɗannan da kuke adawa da su adawa na Allah ya ce ku yi gaba da su dan suna yakar Allah suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaunar da Allah zai sa tsakanin ku da juna shine zai musu ni'ima da falala ya fahimtar da su gaskiya su gane addinin musulunci to suna shiga addini wannan gabar ta koma ainihin soyayya wanda kuma kai kamata musulmai su rayu wajen kaunan juna da son juna annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallama yace almu'minu lilmu'mini kalbunyan yace mu'mini da mu'mini dan uwan shi kamar gini suke idan aka yi gini kamar ginin nan da aka yi na wannan masallaci ba za ka ce wannan bangaren baya bukatar wannan bangaren ba da waɗannan katangan da ke kewaye masallacin da waɗannan pillars waɗannan ginshikan da suke tsakiyar masallacin suka rike wannan rufin kowanne yana bukatar kowa duk inda ka rusa wani ka taba sauran to sai annabi ce shiddu ba'dahu ba'dha musulmai kaman gini suke kowanne sashi yana karfafan sashi kowanne sashi yana taimakawa dan uwan shi ne haka ya kamata musulmai su zama annabi hada yatsun shi haka yace haka ya kamata musulmai ma su zama ya haka da yatsun shi ya shiddu ba'dahu ba'dha to wannan aka rasa tsakanin mu'minai tsakanin musulmai shi yasa aka shiga cikin garari shi yasa ake farraka su a wani hadisi ingantacce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahad wal humma annabi yace misalin mu'minai yanda masu imani na gaskiya suke a wajen kaunan juna da tausayawa juna da yawa juna rahama sai ce kaman misalin gangan jikin mutum ne guda daya yanda structure ginin mutum yake to haka yake masu imani su zama annabi ce idhashtaka minhu udhun a jikinka gaba daya duk wata gaban da take ciwo tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahli wal humma sauran jikin gaba daya za su taya shi kuka wajen kasa yin bacci da kuma jin radadi da jin zafi idan ya samu mutum na ciwo Allah ya kiyaye sai ga hana mutum bacci idan kunnan mutun na ciwo sai ya hana shi bacci ko ciwon hakori sai ya hana ka bacci ba za ka ce ba ai wannan dan ya tsaye ne kwaya dai ba komai duk hankalinka sai ya tashi ba za ka ce ai hakori ne kwaya dai yake ciwo babu wani abu kwaya dai ne kawai a ci gaba da harkoki ba zai yi ba duk jikinka za ka ji ya dauka kawai ya san kafa ne za ta yi ciwo ido ya kasa bacci kaga tsakanin su ma da nisa ai amma idon ba zai ce ba ai ya san kafa ne bata ma kusa da ni zan yi bacci na ina to haka annabi ba da misali sallallahu alaihi wasallam yace yanda gangan jikin mutun yake wajen son juna da kaunan juna kowanne sashi bai so a taba wani sashi haka ya kamata masu imani su zama to da musulmai suna da wannan da makiyan su ba su yi nasara akan su ba kisa Allah ya ce walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabilan har abada wanda yake ba musulmi ba ba za su taba yin nasara ba akan musulmai sai dai in musulman ne suka ba da kofa idan bango ya tsage kaga sai ka dangane samu wurin da zai shiga amma in bai tsage ba bai sai shi ya tsaga katanga ba to haka musulmai suke rayuwa a yau wajen munafuntan juna wajen cin dunduniyan juna wajen munafunci da hasada da bakin ciki da kyashi da gaba kowa ba ya son kowa illa man rahimallah sai wanda Allah ya kiyaye shi to karkashin wannan Allah sai ya ce to za su shiga musulunci suna shiga na san da kauna tsakaninku da juna kenan to kaga kowa sai ya kansa hukunci kowa mutum shine alƙalin kanshi idan haka zuciyarka take ka sani in ma ba haka take ba ka sani shine Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan bayi Allah subhanahu wataala yace wallahu qadir Allah mai iko ne akan kowa mai iko ne akan komai ya samar da hakan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala ya sanya kauna tsakanin waɗanda suke masu gaba da juna shi yasa hatta Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yake cewa da yawa daga cikin waɗanda kuke adawa da su sai ga wata ran kun zamo abokan juna masoyan juna Allah subhanahu wataala ya faɗa a wurare daban-daban cikin littafin shi mai girma Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ghafurun ne mai yawan gafara Allah na so in aka yi laifi a roke shi shi kuma sai ya yafi rahimun mai jin kai ne mai tausayawa ne ga masu imani shi yasa da sun nemi gafara a wurin shi kuma sai ya ba su subhanahu wataala karkashin wannan malaman musulunci da yawa suke cewa Allah subhanahu wataala saboda fadin gafararshi da fadin rahamarshi yake ma kiran mu nemi gafaran dan ya gafarta mini sai ce wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ku nemi gafaran shi domin shi ne gafara ne mai jin kai wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya su masu imani dan ku samu rabo ku samu aljanna wanda haka Allah yake so subhanahu wataala kaga mutun da fa zai baka abu kuma yana roƙon maka tambaya in ba Allah ba wake wannan abu yanzu shi Allah umarni yake bamu mu nemi gafaran shi hatta haka ya gaya wa annabi rahama alaihi salatu wassalam yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inin khasima yace wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima suratul nisa'i yake cewa mun saukar da littafi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya kai hukuncin kuma bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai da abinda Allah ya nuna maka wala takun lil kha'inina khasiman, kar ka zanto mai bada kariya mai husuma da jayayya dan kare maciya amana. Sai ce wastagfirullah, ka nemi gafaran Allah. To kaga idan Allah zai ce wa annabi ka nemi gafara, to ina gani ko kai ko ke mu muka bi cancanta mu nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hisa ce in Allah mai gafara ne mai jin kai, Allah ka mana gafara, Allah ka mana rahama. Sai Allah ya ce
la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum
ce la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. La yanhaqullahu, da Allah ya hana ku kaunan masu adawa da shi, masu fada da addinin shi, kar ku kaunace su, kar ku musu kyakkyawan mu'amala. Sai cuto la yanhaqullahu, ubangiji bai hane ku ba, 'anil ladina lam yuqatilukum fid din, dangane da waɗannan da basu yake ku ba a cikin addini, waɗanda basu yake ku ba suke zaman lafiya da ku, walam yukhrijukum min diyarikum, basu fidda ku ba daga cikin gidajen ku, basu kore ku ba, bi ma'ana kuna zaman amana da su, kuna zaman lafiya da su. To Allah bai hana ku ba, an tabarruhum, ku kyautata musu, wa tuqsitu ilayhim, ku kuma musu adalci a wurin hukunci. Wannan shine musulunci. Ba cewa akai ba duk wanda yake bai shiga musulunci ba, bi ma'ana ka dau haraman yaki da shi. A waɗanda suke yakan ku, lalle kan ku shirin yaki da su. Waɗanda ko kuke zaman lafiya da su, Allah bai hana ku ba ku yi mu'amala da su, mu'amala ta zamantakewa, mu'amala ta aiki, mu'amala ta kasuwanci, mu'amala ta kyautatawa, har ma ka taimaka mishi in yana cikin bukata, taimako kowane iri, a wurin aiki ne, a kasuwanci ne, a gidan shi ne, bai da lafiya ne, kowane irin taimako da zaka mishi Allah bai hana ba. Shine bi ma'anan an tabarruhu, ku kyautata musu, waɗanda ake zaman amana da su ana zaman lafiya. Wa tuqsitu ilayhim, Allah kuma bai hana ku ba ku musu adalci a wurin hukunci. Wannan kuma haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallama, ya zauna lafiya da duk waɗanda suka zauna lafiya da shi, yakan taimaka musu, yakan ba su shawara, yakan je ma ya duba su in ba su da lafiya. Akwai wani yaro wanda yake bayhude ne, iyayen shi ma yahudawa ne, yana aiki a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, a shi kaga annabi har aiki ma yana yi da su. Sai ya kwanta rashin lafiya, annabi ya zo har gida dan ya gaishe shi. Da ya zo zai gaishe shi, annabi sai ya tallata masa musulunci. Wataƙila ta hanyar wahayi ko ilhama, annabi ya fahimci cewar yaron ba zai tashi ba zai rasu. Sai ya ce da shi, ka shiga musulunci mana. Yana ta masa wa'azi akan ya karɓi addini. Yaron har ya gamsu yana so ya musulunta, amma yana tsoron mahaifin shi. Ga mahaifin shi kuma na zaune, idan ya kalli annabi sai ya kalli baban shi. Baban yake da shi Ati Abul Qasim, yace ka bi baban Qasim, na baka daman ka musulunta. To kaga me ya kawo wannan kyakkyawan mu'amala? Annabi ya musu mu'amala mai kyau, har ya zama uban na jin kunya ma ya hana shi shiga musulunci. Ai wannan annabin annabi ne mai kirki, ba zan hana ka shiga addinin shi ba. Shi yasa ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari daga Asma bintu Abi Bakr. Asma'u yar nana Aisha ce, ita da nana Aisha mahaifinsu ɗaya, duk ƴaƴan Abu Bakar As-Siddiq ne, amma uwa daban-daban. A lokacin da suka baro Makka suka zo Madina sun yi hijira to mahaifiyarta ta taso tun daga Makka ta kawo mata ziyara kuma ku cinna wannan tafiyan ba tafiya ne na jirgi ko a mota ba tafiya ne mai wahala tafiya ne kilomita 450 tafiyan kilomita 450 haka ta ne kogari tafiyan kwana da kwanaki da tazo Madina ita yar saboda ita ba musulma bace uwar bata shiga musulunci ba shi yasa malaman tarihi masu kai tattauna wajen shin ta musulunta ko bata musulunta ba Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba yake cewar idan har mahaifiyar Asma'u tayi tsawon rai har zuwa lokacin fatahu Makka a lokacin da Makka ya dawo karkashin mulkin Annabi alaihi salatu wassalam tabbas ta musulunta dan mutanen Makka gabaɗaya sun musulunta idan kuma ta rasu kafin fatahu Makka to babu tabbas ta musulunta ko bata musulunta ba amsan da malamai suke bayar kenan dan babu ruwaya ingantacciya akan ta shiga musulunci ko bata shiga ba wannan shine amsan da Ibn Hajar ya bayar al-Asqalani daga cikin malaman hadisi to ita Asma'u da babarta tazo sai ta ita karbe ta saboda ta san mahaifiyar ba musulma bace ba ta kita bata daman ta karbi ma kyautan da ta kawo mata irin mahaifiya za ta zo rin yatta ta iyo mata tsaraba tun daga Makka ta taho da shi tace ba za ta karba ba ba za ma ta bar ta ma ta shiga ɗakin ta ba tace sai na nemo izini daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan da yazo cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal daga Abdullah bin Zubair Allah kara masa yarda ya daga cikin kananan sahabbai babban dalibin na Aisha wanda shi Asma'u mahaifiyarsa ce shi yasa Aisha kanwar mahaifiyarsa ce ya zama babban dalibinta sai yake cewa kakarsa mamar Asma'u kenan bintu Abdul Uzza ta ni kogari tun daga Makka ta zo Madina wurin mahaifiyarsa sai ce wahiyar mushrika ta musulun ta tana mushrika sai ce fa abad Asma'u sai ita na Asma'u ta ki karban kyautanta ta ki karban kuma bakoncinta tace ko daki na mama ba za ki shiga ba saboda ke mushrika ce kina botan gumaka a Makka Allah kuma ya hana mu yin mu'amala da mushrikai yace sai ta aika wurin Nana Aisha wurin kanwarta kenan matar Annabi alaihi salatu wassalam ta yace hatta arsalat ila Aisha likai tas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta aika wurin Nana Aisha dan Aisha ta tambaya mata Annabi ga mahaifiyata ta zo me hukuncin in karbi bakuncin ta ko na karbi kyautan da ta kawo min tsaraban da ta zo da shi daga Makka dan mushrika ce fasa'alatu Aisha Aisha ta tambaye Annabi tace gashi fa abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ce na'am sili ummaki ya ki Asma'u ki karbi bakoncin mahaifiyarki ki sadar da zumuncin ta dan ita bata cikin masu yakanmu shine Allah sai sauko da wannan aya Allah ce la yanhaqumullahu an alladhina lam yuqatilukum Allah bai hana ku ba dangane da waɗannan da ba sa yakar ku walam yukhrijukum min diyarikum ba su fidda ku daga gidajen ku ba lam yuqatilukum fi dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu ku kyautata musu ita bata ci dalilin sakon wannan aya kenan to sai Allah ya ce wa tuqsitu ilaihim kuma su adalci ma an za ku yi hukunci kar dan musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi rikici an kawo ma shari'a ka zalunci ɗayan dan ba addinin ku ɗaya ba Allah ya ce kar ku yi wannan abu sai yasa sayyidina Aliyu dan Abi Talib Allah kara masa yarda rikice shi ka tsakanin shi da wani wanda ba musulmi ba wasu ma suka ce bai yahudi ne kuma rikici ne ma na bashi ya karbi bashin shi ya biya bai yahudi ya ce bai biya shi ba haka suke dama kisa idan ka dauki bashin bankin duniya ba a gama biya IMF kenan mannan azzalumai suna bin kowa bashi su zaka karbi bashi kai shekara 40 kana biya sai ka biya har ka gaji kace na gama sai a zo dai a duba ta tare yanzu baka fara biya ba duk abin da ka biya mu interest ne haka suke shi yasa aka samu wasu shugabannin kasashe suka ce ba ku bin mu ko sisi akwai shugaban kasar da ce tun kafin a haife shi ake ta biyan bashi din har yau ba a gama ba to haka dama suke tun asali a tarihi duk abin da kai da bai yahude sai ya ci amana duk abin da za ku yi da shi yaudaran ka zai shi yasa a kullun kasashen musulmai suna da ban mamaki da suka kasa gane yahudawa munafukai ne da har za ku zo teburin sulhu ana tattaunawa ku sake jiki ku dauka da gaske suke haka suke hizbullah suka kashe musu mutane su hasan nasarullah haka suke wa hamas suka dinga kashe musu mutane kai ne muna rigima da kai sai aka ce a zo ayi sulhu muka zo nan muna tattaunawa aka ce ga director hizba shine mai shiga tsakani ana cikin meeting din fa ni kuma na sa waɗansu yara na su je su kai hari gidanka to ne sulhu ne wannan to abinda suke mutane kenan shi mai shiga tsakanin ma ya sani dama ba yahudi ake sawa an ba kura fidan nama kaga za a yi fida mai kyau to abinda suke yi kenan haka suke wa Iran Amerika ta ce a zo a tattauna a yi sulhu tsakaninsu da Isra'ila maganar nukiliya babu yaƙi a zauna lafiya saboda yankin yana cikin rigingimu aka je aka zauna a Oman aka yi mitin na farko aka je aka yi a Turkey aka ƙara koma Oman sannan shekaran jiya aka gama mitin na hudu ba ma guda biyu bane ba a Geneva aka ce to yanzu a koma bayan sati biyu a dawo sai a ci gaba jiyan ana kan hanyar koma suka dinga kai hari Iran abinda suka yi kenan har suka kashe shugaban gwamnatin kasan gaba daya Ayatollah Khomeini to kaga ire-iren waɗannan abubuwar haka yahudawa suke mayaudara ne maciya amana ne makaryata ne azzalumai ne babu kuma abin da zai shiga tsakaninmu da su in ba addu'a ba sun fika kuɗi sun fika makamai sun fika technology sun fika komai Allah ya ba su aron duniya duniya dai kan Allah ya ba su su suke juya ta yanda suka ga dama suna tsakaninka da su kilomita dubu kaza za su harbo maka makami ya kashe ka Allah ya kiyaye to Allah sai ya ce kuma su adalci to sayyidina aliyu ya biya bai hude kudi yace baka biya ne ba sai aka kawo kara wurin alkali alkali yace to sayyidina aliyu ku kalli matsayi sayyidina ali fa alin nan fakanin annabi ne alaihi salatu wassalam ƴaƴan baffanu suke nabi surkin annabi ne yana auren nana fatima ai karshen daraja kenan amma alkali yace sayyidina ali ko ka kawo sheda ko mu ce baka biya ba bai kalli matsayin shi ba a haka abun yake a shari'a ya kawo Hassan yace Hassan ne shede shi alƙalin sha za ka kawo danka kuma sheda danka zai ce baba ƙarya yake ne sha ba za ka karba ba karshe dai aka dauki hakin bai hudi aka bashi kuma shi ya san ƙarya yake sai bayan an fita a kotu bai hudin yace wa sayyidina aliyu gaskiya addini kun na addini adalci ne yace wannan addini akwai gaskiya a ci ga matsayinka da matsayin gidanku da matsayin matar da kake a wurin duka ba a kalli wannan ba aka bi ka'idan da yake rubuce a cikin shari'a to ga kudinka na dawo ma da shi kuma zan ba musulunta to kaga shi yasa yin adalci tsakanin mu da juna yana ƙara nuna beauty na musulunci ne kyawun da addinin ke da shi shi yasa Allah ya ce wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitina Allah na son masu adalci a cikin komai ka zama adali annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alayhi salatu wassalam yace al-muqsituna inda Allah yawm al-qiyamati ala manabirin min nurin an yaminir rahman wa tilka yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma wullu yace masu yin adalci ranan gobe kiyama suna kan wani irin minbari na haske a gefen Ubangiji za ka su a zaune an yi wasu manyan minbari da kaga mutane a zaune akan wannan minbari ran tashin kiyama minbari ne kuma na haske to su ne masu yin adalci a rayuwarsu sai annabi ya ce waɗanda suke adalci in za su yi hukunci ba ruwansu da addinin da ka fito gaskiya za su yi adalci za su ba ruwansu da kungiyanka ko garinku ko yaranka ko jam'iyyar siyasanka ko matsayinka ba abin da ya dame su sai ce to masu irin wannan adalcin a wurin hukunci sai ce wa mawullu masu kuma adalci wurin duk abin da suke mallaka abin da suke shugabanta idan yana da yara yana adalci tsakaninsu da juna idan yana da mata sama da daya yana adalci tsakaninsu da juna duk abin da aka bashi shi yake shugabanta to zai adalci a tsakanin shi ne wa mawullu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa aurare daban-daban cewa yana son masu adalci kai duk abin da aka ce maka Allah na son mai ai ya kamata ka shiga ciki dan kai ma Allah ya soka to izanto kana da adalci tsakaninka da yaranka adalci tsakaninka da matanka kina adalci tsakaninki da abokiyar zamanki da yaranta tana gidan ko bata gidan tana duniya ko bata duniya ya zama muna adalci yanda zaki kyautata wa danki ko yarki kiwa ƴaƴan da ba naki ba haka to irin waɗannan ne Allah ke son su sai an yaki shedan sai kuma an yaki zuciya kafin a samu irin wannan ya zanta duk abin da zakai zakai adalci kar kai zalunci kiyayyanka da mutum ke sa Allah ke wala jirmannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun cikin suratu al-ma'ida yace kada kiyayya da juna sai da mai kira masu imani gaba dai kaf ya allazina amanu ku qawamina lillahi ya ku masu imani kunu ku kasance qawamina lillahi masu tsayuwa da gaske dangane da abin da shafi dokokin Allah ku tsaya da kafafu kunu qawamina lillahi ku tsaya tsakaninku da Allah da gaske duk abin da shafi dokan Allah ne kar ku yi wasa da shi shuhada'a bil qist masu ba da shaida kuma na adalci sai Allah ce wala jirmannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayya da gaba dake tsakaninku da juna ku kiyin adalci kawai dan kana jin haushin mutum ka ba da shaidan ƙarya akan shi ka masa adalci in haƙƙin shi ne ka bashi a office ne a wurin aiki ne wani file ya biyo ta gabanka ko baka son shi in ya cancanta ka bar file din ya wuce to wannan shine ka'ida cewa ku tsaya da adalci tsakaninku da juna sai Allah yake cewa i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa wannan adalcin shine abin da zai kusanto da ku zuwa ga ainihin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala abin da zai sa ka zo kusa da Allah Allah ya soka shine ka zama mai adalci Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin shi inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah kan mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce dangane da waɗanda ba su adalci tsakaninsu ma da iyalansu sai yake faɗan cewa duk man kana indahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamah wa shiquhuma ilu duk mutumin da yake da mata guda biyu sai fifita ɗaya akan ɗaya akan rashin adalci ya zama azzalimi kenan baya adalci annabi kiran tashin kiyama zai zo shi gefen shi ɗaya a shanye zai zo da paralyze Allah ya kiyaye. To wannan ke nuna hatsarin zalunci mu kowanne iri maza ne ko mata. Samari ne ko tsofaffi ne, kowa da kowa ya zama mai adalci. Adalci kuma shi ke kawo zaman lafiya. Ba abin da ke kawo rashin zaman lafiya a ko ina a duniya sai rashin adalci. Zuwa ta duk abin da ke faruwa a Najeriya abin da ya kawo shi rashin adalci ne. Idan in ki dinafin ne rashin adalci ne, da bandits da wane ne da duk rashin adalci shine source na wannan abu. Inda masu mulki adilai ne sun kyautata wa kowa, ba za mu tsinci kanmu a cikin wannan abun ba. Yan kalara ne, yan daba ne, yan sara suka ne, gwamnati su ne source na wannan abu. Da suka zama azzalumai komai ya lalace. Makarantunsu daban na talakawa daban, asibitinsu daban na talakawa daban, kominsu daban, kuma akan zalunci ba akan adalci ba. To kaga duk wanda ya dauki makami saboda an fusata shi asali zalunci ya kawo abu. To shi yasa wani daga cikin masu magana yake cewa hatta ita demokaradiyya da ake ta campaign dinta a duniya, ai demokaradiyya yace pillars dinta guda biyu ne, ginshikan da ke rike demokaradiyya yace abu biyu ne, yace equity and justice, shine daidaito da adalci, kar a zalunci kowa. Yace to wannan a pillars sune ginshikai na demokaradiyya. In ana sa samu stability na demokaradiyya a zauna lafiya, to shine ayo kowa adalci. Amma in ba rashin adalci ba, kai tunda aka haife ka taba gwamnati na raba mutane shinkafa ko masara dan Allah, ba aikin gwamnati bane ba mutane wannan abu. A bar kowa ya siya da kanshi. Asali a Najeriya ba mu san gwamna na bada shinkafa ko masara ba, ko shugaban kasa, kowa ya san wannan abu. To duk lokacin da gwamnati na raba muku abinci kamar igudun hijira, to bala'i ya kai bala'i kenan. Gwamnati ba ta ba mutane abinci, ana yassare musu ne, kowa ya siya da kanshi. A subsidizing komai, a yi adalci, a samu yalwa a ƙasa, yan kasuwa su yi kasuwanci, manoma su yi noma, ma'aikata a ba su albashi isasshe. Wannan shine abun da zai sa a zauna lafiya. Amma azzalumai yan siyasa su yi taraba shinkafa da masara da wane ne, za su je su gaya wa Allah. Wannan masara da shinkafan wallahi ba zai kwace su a gaban Allah ba. Nan ma fa masu kokarin cikin su kenan, wasu ko labarin su ma baka ji. Musamman irin wakilan Gombe ta Arewa marasa amfani, wallahi dukkan su marasa amfani, sun zama dan bakara. In ka kwatanta da Gombe ta Tsakiya, Gombe ta Kudu, su zaka ce su kan fa biha wa ni'ima. Kesa waɗannan wakilan Gombe ta Arewan, Allah ya mana maganin su. Azzalume ne na ajin farko, muna faɗa ne dan su ji ko za su gyara. Da mu fatan mu din su gyara ne. Irin abin da ke faruwa a Zamfara, duka wallahi asali zalunci ne ya kawo shi. Mutum biyar a Zamfara za su iya maganin wannan abu, da General Ali Gusau, da Abdulaziz Yari, da Ahmed Sani Rimin Bakura, da Matawalle, da shi gwamna mai ci Dauda Lawal. Su biyar din nan wallahi suka hada kai na rantsaye da Allah a sati sai an daina abin da yake a Zamfara. Amma suna ta fada da juna, kowa ya ja nashi, wannan ya ja biliyan kaza, wannan ya ja biliyan kaza, talaka su ta kashe juna. Sun ce su ba su ma san me ake ba. Shi yasa je Bello Turje fito yana magana da Turanci, da Turanci je ya jawabi wani. Yace yana ga yawa, yace governor of Zamfara state, we want peace. Yace we want zaman lafiya. Kai daga gani ka san rubuta mishi akai ko ABCD Turji bai iya ba, wallahi zaka san abun nan an rena mutane hankali. Waye zauna ya rubuta mishi wannan abu? Wai Turji na bayani da Turanci, wai dan a gane a ji, in yayi da Hausa wai sakon baya zuwa. Turji ya ci gaba. Kuma gashi nan da yaran shi da bindigogi suna bayan shi, ana musu bidiyo da kyamara, ana sawa live a Facebook, wai duk ba sa inda suke ba. Kai dan girman Allah, yau inda zaka yaro ne fa yayi matan Buhari habaici fa kawai yace ta ci kudin menene ta yi bulbul ta ci kudin talakawa ta yi bulbul sai da aka yi tracing har jigawa aka kawo shi a cikin makaranta kuma yaro karami to za a gano wani yaro karami a makaranta a kasa gano turje yana live a Facebook live bai sauke gane wa malamu ba inda za ka san iskanci ne kawai waɗannan azzaluma Allah ya mana maganin su masu gyaruwa Allah ya gyara mana su Allah ka mana maganin zalunci na wannan kasan ya Allah ka tausaya mana Allah ka mana rahama ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tausaya mana a wannan kasa Allah duk waɗanda suke da hannu wurin insecurity a wannan kasa Allah ka mana maganin su Allah ka lalata shirin su Allah kar ka ba su zaman lafiya su ma Allah ka dora musu bala'i da tashin hankali ya ubangiji duk mai taimaka musu shi ma Allah ka karya shi Allah ka dora masa masifa da bala'i yanda suka jefa talakawan kasar nan cikin masifa ya Allah ka ninninka musu masifa Allah ka mana albarka a rayuwar mu ka samu gama da wannan duniya lafiya marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agajinka اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.